الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا مسلاة ميتارن البركة مسلاة شنغل لغا دكينا چكينغ رمبوشي أجهر بوشي وانا يمتشينا السبر يومنا شاريق وطن رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار لليه قدود أربعين دبكوي وانا كما yake daidai da 28 ga watan 2 shekarar miladiya 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda bamu gushe ba, muna cikin tafsirin suratul nur da kuma muna cikin ayatul ifk, inda zamu ci gaba da tafsirin aya ta 14 insha Allah. Kuma kamar kullun yadda muke kira, muna kuma nanatawa ga ƴan uwa musamman a wannan wata mai albarka, cikin irin wannan lokaci da Allah yake karɓa addu'o'i, mu matsa da addu'o'i na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya, ya kawar mana da fitintunu waɗanda suka sha kanmu. Allah ya kawo mana ƙarshen fitintunun da suke damunmu, abubuwa da suke ta faruwa na kashe-kashe da sace-sacen mutane da sace-sacen dukiyar mutane da rashin zaman lafiya. Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshensa, ya yi mana shi ta hanyar da ba ma tsammani. ƴan uwanmu da suke hannun ƴan garkuwa da mutane, Allah subhanahu wataala ya kubutar da su, Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya, Allah ya bayar musu mafi alkhairin abinda suka rasa. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya yafe musu. Muna cikin damuwa, sai kuma gashi yau mun tashi da harahari da ƙasar Isra'ila take kaiwa ƙasar Iran. Wannan abu ne mai hatsari ƙwarai da gaske, hatsari ga al'ummar musulmi duka, kuma musamman ƙasashen Larabawa wanda mun sani cewa yanki ne na al'ummar musulmi, wanda musuluncin daga can ɓangaren ya shigo har ya zo gare mu. Kuma har zuwa yanzu waɗannan al'ummomi suna taka rawa ƙwarai da gaske wajen yaɗa addinin musulunci da bashi kariya da isar da karantarwarsa inda ya kamata. Saboda haka al'ummar Larabawa al'umma ce wacce su ne suka ɗauko addinin musulunci tun da farko, tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su, aka samar da shi daga cikinsu ya zamo daga jinsin Larabawa. Wannan kuma a wajenmu zaɓi ne da Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da manufa, da ya zaɓo annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin Larabawa, kuma daga cikin mafi tsadar gidan Larabawa shi ne gidan Banu Hashim. Allah ya yi haka saboda hikima, ya saukar da Alƙur'ani wanda shi ne littafinsa na ƙarshe da harshen Larabci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan saƙon da harshen Larabci, ya zama shi ne yaren da yake haɗa al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗaya. Duk inda wani musulmi na ƙwarai yake, yana sha'awar a ce je yana jin Larabci, sai da zai karanta Alƙur'ani ya fahimci saƙon Allah cikin sauƙi, cikin gaggawa. Ya ɗauki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantawa, ya ji kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a gabansa yake magana da shi, baya buƙatar tafinta, kowane musulmi yana da irin wannan burin matukar dai musulmi ne na kwarai kuma yake kishin addinin sa saboda haka har gobe har Allah ya nadi kasa al'ummar larabawa tana da daraja jinsin larabawa suna da daraja akan sauran jinsin yan adam saboda wannan zabin da Allah yayi zabi ne da yayi shi da manufa ba haka kawai yayi ba Allah baya aikin da babu hikima a cikin sa to wannan abin da yake faruwa a yanzu a gabas ta tsakiya na hare-haren da yahudu da waɗanda suke taimaka musu suke kaiwa ƙasar Iran kada mu ɗauka manufarsa shine kawar da gwamnatin Iran kadai wannan wata manufa ce da ita ake faɗa a zahiri amma abin ya wuce ƙasar Iran ita kadai kusan abu ne da yake da alaƙa da yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya tunda sun daɗe suna magana cewa sai sun canza taswirar gabas ta tsakiya a yadda take ɗin nan da yadda ƙasashen suke ba haka suke so su gansu ba suna son su ga sun ya galgala ƙasashen sun daddatsa su sun yi musu gunduwa-gunduwa da yadda ƙasa ɗaya al'umma ɗaya za ta dawo ta zama al'ummomi ta zama ƙasashe wanda a kowane lokaci kuma za a iya tada wutar tarzoma a tsakaninsu kuma in ana son a cimma wata manufa za a iya haɗa faɗa a tsakaninsu mun ga yadda suka ɗauko matakai ɗaya bayan ɗaya Sudan an raba ta gida biyu kuma ana ta ƙoƙarin yanzu an raba ta gida uku mun ga yadda Yemen aka raba ta gida biyu mun ga yadda Somalia da ma ita ma a cikin wannan yanki mun ga yadda aka datsa ta gida biyu kuma ake ta ƙoƙarin a tabbatar da wannan duk da cewa a tsarinsu na duniya sun yarda cewa Somalia har yanzu ƙasa ce ɗaya waccan ƙasar Somaliland ba ta samu karɓuwa ba amma ƙoƙari suke yi su dasa ta su kafa ta su ba ta ‘yancin kanta don su yi amfani da ita wajen rusa musulmi haka suka yi a ainihin a haka suka yi wa Libya zuna ganin Libya ga ta nan gwamnatoci ne guda biyu da gabas da yamma kuma dukkaninsu ba sa ga miciji a haka suke so duka ƙasashen musulmi su yi galgala su saboda haka al'amarin ba wai abu ne da muke ganin shi haka a zahiri yana da alaƙa da yahudu da Iran ba Iran duk da cewa muna da gagarumin saɓani da su da ya shafi aƙida kuma ba za mu manta da cutar wadda suka yi mana ba za mu manta da irin amfani da aka yi da su ba azzalimai suka yi amfani da su suka cutar da mu suka mutsutsuke mu suka yi rugurugu da mu a ƙasar Syria da ƙasar Iraki da ƙasar Yemen kai har ma Afghanistan irin taimakon da suka bawa Amerikawa a wancan lokacin da aka karya gwamnatin Taliban ta farko ba za mu manta da wannan ba illa iyaka dai kawai wannan darasi ne na cewa dan kana gaba da mutum dan kana kiyayya da mutum kada ka yadda ka haɗa kai da azzalimi a zalunce shi idan ya gama da shi kanka zai dawo azzalimi ba wanda za ka ba shi amana ba ne ka ga cewa ai tunda yanzu zai taimake ka a kawo ƙarshen maƙiyinka to bari ka ba shi goyon baya ya yi zalunci a kan ɗan'uwanka don kuna faɗa don kuna da wani saɓani a tsammanin ka cewa in ya gama da shi kai kuma zai zo ku raba alkakin tare da shi kana tsammanin za a zauna a sharo man da lagwadar tare in kai haka ka yaudar kanka kuma ka tabbata cewa kai wawa ne abinda yanzu yake faruwa babban darasi ne da za mu karanta yadda aka haɗa kai da ita Iran ɗin aka mutsutsuke 'yan sunna a Iraki aka ɗau akushin Irakin aka danka musu aka haɗa kai da su da Amerika wasu ƙasashe na turai aka ta burmushe yan sunna a Syria aka kashe dubunnan mutane aka raba su da gidaddajin su aka yi amfani da su a nan haka nan aka yi amfani da su a Yemen aka rika kai hare-hare kasar Saudiya aka yi ta kashe yan sunna da malaman su da makaranta alkur'anin su to aka yi amfani da Iran wajen wannan to yanzu sun gama aiki abu ya dawo kansu ko kadan ba ma fatan a wannan yakin abokan adawa su yi nasara a kansu idan mu ba za mu kwaikwayi irin halin da su suka nuna ba addu'ar mu kullun Allah subhanahu wata'ala ya bawa mai gaskiya nasara ya bawa mai haƙƙi nasara akan wanda ba shi da haƙƙi ya bawa mai gaskiya nasara akan azzalimi mutum ko ba dan uwanka bane kai ko ba musulmi bane aka ce za a shigo har gidansa a ci masa zarafi ci mutuncinsa a kwace abin da yake nashi ne ba za ka bada goyen baya ba in kana da hankali ko da ba musulmi bane ko da babu wani abu da ya hada ku a ce za a kai mishi hari a gidansa a ci zarafinsa saboda shi ba musulmi bane ka goyi baya to wannan ba karantarwar addini bace don haka ba za mu taba goyen bayan abin da yake faruwa a yanzu ba na cewa kasar America da Isra'ila su hada kai akan su kai hare-hare kasar Iran saboda ba su samu abin da suke sun gama amfani da su an gama share majina ne da tishu a yadda shi ba za mu goyi bayan wannan hare-haren ba kuma mun san cewa wannan hare-haren ba iya nan zai tsaya ba su kansu kasashen larabawa da suke makotaka da Iran da wanda suke yanki guda ɗaya da ita sun tabbatar da cewa wannan abin ba alkhairi ne gare su ba duk da cewa a baya can Iran din ta zama musu barazana musamman abinda suka yi a Iraki da Siriya da sauransu da abinda suke a Yemen da abinda suke a Lebanon na ɗaurewa Hizbullahi gindi abinda ta yi wa al'ummar sunna a ƙasar Lebanon sun ba su ji daɗi ba amma duk da haka ba za su so abinda yanzu yake faruwa ba ba na tsammanin akwai wata ƙasa ɗaya in ma akwai ta to sai dai ko wasu daga ciki amma ba 'yan ƙasar ba da za su yi sha'awar abinda yanzu yake faruwa na hare-haren nan da ake kaiwa ni na tabbata inda akwai yadda ƙasashen nan za su yi wajen su dakatar da wannan hare-haren za su yi to amma babu wani abu a hannunsu da za su iya yi to kuma abinda shi Netanyahu daman yake so kenan idan ya taba Isra'ila ita kuma za ta mayar da martani martaninta ba zai takaita akan Isra'ila ba kadai za ta kai martaninta akan dukkan wani wuri da ta san cewa akwai wata maslaha ta Amerika a wajen yanzu kuwa a duniya irin da babu maslahar Amerika kadan ne don haka kasashen larabawa za su zamo daga cikin target kuma abin da ya faru kenan ana kai hare-haren farko abinda Iran ta yi ta kai hare-hare kasashen larabawa ta kai hari Qatar ta kai hari Kuwait ta kai hari Bahrain ta kai hari abin nan Emirates United Emirates Arab Emirates ta kai hari abin nan Jordan to kuma na san za ta ci gaba da fadadawa wanda su kuma waɗannan ƙasashe dukkan su ƙasashe ne da su ma ba za su yarda cewa a rika kai musu hare-hare ba tunda abu ne hari ne in aka kai ba wai zai takaita akan wanda aka kai harin kansa shi kadai ba abu ne da tartsatsinsa zai watsu ya shafi wanda bai ji ba bai gani ba hukumomin ba za su sa ido ba saboda haka su ma ƙarshe za a ja su shiga faɗan wanda shi ne abin da Isra'ila take so kenan ina za mu yi rama raba da wannan abu ko kaɗan yanzu ƙasashe da yawa sun rufe sararin samaniyarsu daga tashin jirage na fasinjoji na farar hula wanda in abin ya shafi Saudiya ba ma fatan haka to ita ma sararin samaniyar ta za ta rufe kaga magana umara hajji waye waye shikenan wanda suka je umara kuma shikenan su koma ɗan gudun hijira babu hanyar dawowa a yau din nan wasu sun tashi kuma sun tafi umara to da zarar aka rufe sararin samaniya jirage ba sa tashi to kaga waɗanda suke nesa sai sun an yi amfani da jirgi don su shiga ƙasar su yi ibada to shi kenan abin ya shafe su sannan security ƙasashen da tsaro na ƙasashen zai ƙara lalacewa domin yanzu ko da ka a ce an rusa gwamnatin Iran to sai an gwammace gwamnatin da take ci a yanzu akan wadda za ta zo wanda ba domin ba a yi sa'a ba ƙarshe yakin ba sassa ne zai balle a ƙasar kada manta ƙasar Iran ƙasa ce da take da ƙabilu daban-daban bayan Farisawa wanda su ne masu mulkin ƙasar akwai ƙabilar Lur su ma suna nan a Arabistan akwai ƙabilar Larabawa su ma a Arabistan akwai ƙabilar Kurdawa a Kermanshah akwai ƙabilar abin nan Baluch da su kuma suke Baluchistan duk suna nan a cikin yankin Iran ne kuma kowace ƙabila a cikin ƙabilun nan suna da sojoji abin nan mayaka Malishiyat suna da su da makamansu a shirye suke duk sanda abubuwa suka rikice kowa ya ɗauko makamin shi a shiga faɗa to gaba ɗaya ƙasa ce za ta hargitse to in ƙasar ta hargitse to duka sai ta yi tasiri a ƙasashen makota gaba ɗaya zaman lafiya ba zai samu ba yana daga cikin abin da ya hargitsa mana zaman lafiyar ƙasarmu rikicin Libya da shigar makamai hannun mutane kowa da kowa aka riƙa shigo da makamai ana sai da su arha banza mutane suna sai muggan makamai wanda Gaddafi ya tara to da zarar ƙannan ƙasar ta Iran da take babbar ƙasa ce kuma take da waɗannan ƙabilu daban-daban kuma kowa yana ganin cewa an danne masa haƙƙinsa yanzu wata dama ta samu da zai tashi kwace haƙƙinsa to makamai za su ɗauka kuma daman can akwai Malishiyat ɗinsu da suna da makaman to daga ƙarshe ƙasar za ta rikice ne ta hargitse to duk ƙasashen da suke makota babu wata ƙasa da za ta zauna kuma lafiya nan za a riƙa kwararowa cikin ƙasashensu makamai suna yawo a hannun jama'a abinda yanzu muke gani a nan mun rasta inda za mu magance shi to kaga babu wace ƙasar da za ta yi sha'awar haka a yanzu samuwar wannan gwamnatin guda ɗaya ta Iran ko da kuwa gwamnati ce da ƙasashen Laraba nan lokaci a yi faɗa wani lokaci a shirya haka ake zaman wani lokaci ana rigima wani lokaci a shirya amma dai an san cewa da wata gwamnati ɗaya ake mu'amala to amma yayin da aka ce babu wannan gwamnatin to gwamnatoci ne za a yi a gurin kana mu'amala da gwamnati ɗaya wacce ka san in kana da matsala da ita kake da matsala in kuka shirya kun shirya yanzu suka zama gwamnatoci ne kuma dukkansu gwamnatoci ne na je kana yi ka ka gaya min yadda za ka iya mu'amala da wannan abubuwa za su rikice saboda haka babu wata ƙasa da ta san abin da take yi da za ta yi sha'awar abin da yake faruwa a yanzu amma bai Yahude sha'awar ya abin yana masa kyau kuma daman abin da yake targetin kenan shugaban ƙasa Amerika ne yanzu shi kawai turo shi ake yi akwai wanda suke juya shi daga ƙarƙashin ƙasa kuma su ne manyan Yahuda na duniya su suke juya shi saboda haka Netanyahu abin da yake so shi ake yi da haka yanzu ya fara kai hare-hare kuma abubuwa sun fara ɗaukan wani dimension wanda yake mai hatsarin gaske da haka dole mu yawaita addu'a mu mun yi imani da cewa babu abin da zai gagara Allah mun yarda da wannan kuma akan wannan muke da haka za mu yi ta kiraye-kiraye akan a yi addu'a Allah ya tsare al'ummar musulmi Allah ya ba su kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar da martaninsa akan dukkan wani wanda yake kokarin kawo al'ummar musulmi cikas a duniya, wanda yake kokarin ya kawo fitintunu da za su ƙara daddara kan al'ummar musulmi bayan abin da suke ciki na rarrabuwar kai. Allah subhanahu wata'ala ya mana maganin azzalimai da suka addabi duniya. Allah ya mana maganin su. Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar mana zaman lafiya mai dorewa a kasashen mu na musulmi baki daya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند
abinda na manta ban faɗa ba shine abinda yake faruwa tsakanin ƙasar Afghanistan da ƙasar Pakistan, wanda ga dukansu ƙasashe ne na musulmi, kuma Pakistan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen musulmi wanda a yanzu musulmi suke alfahari da ita. Ita ce ƙasa ɗaya tilo wacce take da makamin nukiliya a duniya. Ƙasar musulmi ɗaya tilo ita ce ƙasar musulmi ɗaya tilo wacce ta mallaki makamin nukiliya, da duk sauran ƙasashe kowa an haramta masa wannan, sai ƙasashen da suke da shi daman can da kuma ƙasar Isra'ila wadda ita tana da shi, duk da cewa ba fitowa take tana faɗa cewa tana da shi ba, amma duk kowa ya san tana da shi. Saboda haka sun yarda cewa su kaɗai ne suke da hankali da za su iya riƙe makamin nukiliya ba tare da sun yi amfani da shi akan wasu ba, amma duk sauran ƙasashen duniya ba su da hankali ka a basu su mallaki wannan makamin. To kuma yanzu ƙasar Pakistan ta ba da gudunmawa ƙwarai da gaske wajen kafuwar gwamnatin Taliban ta farko. Sai yawanci waɗanda suka shigo su wannan 'yan taliban ai ɗalibai ne, ya sake ce musu taliban, ɗalibai ne waɗanda suke karatu a tsangayoyi na cikin Pakistan. Saboda haka su ne da suka ga cewa ƙungiyoyin mayaka bayan sun gama korar tarayyar Soviet sun da suna faɗa a junansu, kowa yana cewa shi zai riƙe gwamnati, kowa yana harin wata kujera kuma kujera ce ɗaya, suka shiga kashe-kashen junansu kuma. To shi ne waɗannan ɗalibai suka haɗa ƙungiyarsu su ma suka shiga wannan yaƙi har suka kore su suka kafa gwamnati. To daga cikin waɗanda suka taimaka wajen kafa gwamnatin Taliban ta farko su ne Pakistan. Saboda haka sun yi shiri da gwamnatin Taliban ta farko kafin a kawar da ita, amma ita wannan ta yanzu ba sa shiri da ita. Kun ga dai yadda gwamnatocin Pakistan ɗin aka yi ta canza har na ƙarshen na Imran Khan wanda yanzu yana tsare, wanda shi ne ya zo da niyyar gyara, amma da yake akwai makirci a ƙarƙashin ƙasa aka hunɓarar da shi kuma har ma aka tome shi aka je aka yi masa shari'a aka kulle shi. Yanzu gwamnatin da ta zo gwamnati ce wacce take hannun ƙasar Amerika, a hannun Amerika take. Amerika kuma ga yadda suke faɗa da gwamnatin Taliban, saboda haka dole wannan zai yi tasiri a kan zaman lafiya tsakanin ƙasar Afghanistan da tsakar Pakistan, wanda shi ne yanzu ya faru. Akwai al'amari da ya shafi ƙabilar Pushto ƙabila ce babba, mafi yawansu suna Pakistan ne, kusan kaso 30 abinnan abinnan wajejen kaso 35 yana Pakistan kaso 15 yana abinnan yana Afghanistan wato wanda suke Pakistan din sun ninka waɗannan sun ninka su bi har da ƙari to amma su gwamnatin Taliban su suke su hada push washtun gaba ɗaya su hada su wuri guda ƙarƙashin ƙasa ɗaya kaga ba zai yiwu ba mafiya yawan suna can wata ƙasa kuma kuna son su waɗannan mafiya yawan su ne za su zo su hade ku hade yankin su gaba ɗaya su daya zama ƙarƙashin Afghanistan ai ba zai yiwu ba sannan kuma shi wannan fada kaga fada ne wanda wasu kasashe za su ji dadin sa musamman kasar India take fada da Pakistan za su ji dadi shi yasa take taimaka Afghanistan din wato makirci na duniya yayi yawa kana ga kamar taimakonka ake amma ba taimakonka ake ba in giza mai kantu ruwa ake maka ba wai san ka ake ba muna ga yadda musulmin India din yanzu suke ta ga wariyar launin fata da wariyar addini da ake gallaza musu saboda addinin su taya za su so dan Afghanistan da yake yawo da gemu da rauni taya za su so shi ba su so shi ba amma za a amfani duk da wannan a hada ku fada da yan uwanku duk mu sa sa addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo mana zaman lafiya ya kawar mana da nasibin shedan tsakaninmu Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim kuma ba dan falalar Allah gare ku ba da rahamar sa a duniya da lahira lamassakum fima afadtum fihi azabun azim da azaba mai girma ta same ku saboda abinda kuka kutsa a cikin sa da kage da ƙarya da kuka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha wato Allah subhanahu wata'ala yana cewa mu'minai ba dan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu falala ba ya musu falala mai yawa mafi girman falalar da ya musu da ya ba su dama ya jinkirta musu har suka samu lokacin da za su tuba Allah bai gaggauto musu da hukuma ba nan take da Allah ya ga dama lokacin da suka yi laifin nan take zai saukar musu da hukuma su halaka su shikenan kaga babu maganar tuba kenan sun mutu a cikin laifi dumu-dumu kuma su je can su game da azabar Allah to amma sai Allah ya musu ni'ima ya ba su jinkiri ya bara musu lokaci har suka tuba sannan kuma ya yi musu rahama ya tausaya musu ya karɓi tuban nasu tunda suna iya tuba a ce Allah ba zai karɓi tubansu ba amma saboda rahamar sa gare su sai ya musu tuba ya jinkirta musu azaba bai saukar musu da ita nan take ba to shine ce ba dan wannan rahamar da falalar ba da abin nan da kuka yi nayi wa Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kage bata ji ba bata gani ba ko kuma ya da kagen da aka yi mata da ya badi din sa to da azabar Allah mai girma ta same ku anan Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa wannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala yana yin ta ne ga waɗanda suke da imani a cikinsu ba munafukai ba ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da jama'a saba a'a muminan da suka tuba bayan abinda suka faɗa game da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha mara kyau irin su Mistah ibn Uthatha irin su Hassan ibn Thabit da Hamna bintu Jahsh yar uwar Zainab bintu Jahsh amma su waɗannan munafukai tunda kan shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da sauran ƴan uwansa to ba su ake nufi da wannan ayar ba ayar tana nufin muminai su waɗancan ba su da wani imani har da zai sa ma samu falalar Ubangiji samu rahamarsa nan kuma Allah yana cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba su da imani da aiki nagari da zai zama har sun samu wata falala daga Allah ko rahamarsa saboda haka su azabar Allah tana nan tana jiransu akan abin da suka yi da abinda suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan aya da Allah ya ce lamassakum fima afaqtum fihi azabun azim, yana nuna maka cewa idan saban Allah ya yadu cikin mutane ya bazu, to yana jawo ukubar Allah subhanahu wataala. Da har aka bar saban Allah da zunubai suka bazu a cikin mutane, aka rasa masu tsayawa su yi umarni da kyakkyawan abu su hana mummuna, ko kuma aka same su amma aka ba su goyen baya, aka rika taɗe su, to idan azabar Allah subhanahu wataala ta zo za ta shafi kowa da kowa. Haka Allah subhanahu wataala ya ce lamassakum fima afattum fihi azabun azim, ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku guji fitinar da idan ta zo ba za ta tsaya akan wanda suka yi zalunci kadai ba, za ta shafi ma wanda bai ji ba bai gani ba. Saboda me? Saboda idan har aka bar umarni da kyakkyawan abu aka bar hari ga mummuna, to in azabar Allah subhanahu wataala ta zo za ta haɗa kowa da kowa, za ta haɗe da kowa da kowa. Shi yasa yana daga cikin abin da yake kare al'umma daga azaba mai gamewa, daga azabar da za ta haɗa kowa da kowa, daga cikin abin da yake kare al'umma daga wannan shine samun masu umarni da kyakkyawan abu, masu hana mummuna a cikinta, wato masu wa'azi. Masu wa'azi ba ƙaramin garkuwa ba ne ga al'umma daga faɗawa cikin fushin Allah. Allah ya saukar mata da wata azaba gamammiya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu, wanda Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yanzila 'alaykum 'iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu, kuma lalle ku hana mummunan abu, ko kuma in ba haka ba Allah subhanahu wataala ya saukar muku da wata uquba, Allah ya saukar muku da wata uquba da za ku yi ta roƙon Allah, Allah ya ki karbawa. Saboda haka umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna yana taimakawa wajen idan uqubar Ubangiji ma ta sauka, to ba za ta zamo gamammiya ba, ba za ta gama kowa da kowa ba. Sannan Allah ya ci gaba da cewa in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. In talaqawnahu bi alsinatikum, lokacin da kuke bayayyeniyar sa, shi wannan labarin kuke bayayyeniyar sa da harsunanku, sannan kuke fadar abinda ba ku sani ba da bakunanku, wa tahsabunahu hayyinan, kuna tsammanin sa abu ne mai sauki, wa huwa inda Allahi azim, alhalin abu ne mai girma a gurin Ubangiji. Wato Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa wannan azabar da za ta sauka a kanku ba don farallar Allah da rahama ba, za ta sauka a kanku ne in talaqawnahu bi alsinatikum, lokacin da kuke bayyaniyar wannan labarin, wannan ya ba ma wannan, wannan ya ba ma wannan, wannan ya ji ya gaya ma wannan, wannan ya ji ya gaya ma wancan, a daidai lokacin da kuke wannan abin, to a lokacin da azabar Allah za ta sauka a kanku mai girma. Saboda haka nan iz tana da alaka da lamassakum, lamassakum azabun azim iz talaqawnahu, a daidai lokacin da kuke bayyaniyar wannan maganar a tsakaninku da harsunanku. Ɗaya zai mutum zai gamu da ɗan uwansa, ce baka ji abin da yake faruwa ba, me yake faruwa, kaji kaza kaza kaza, sai ya gaya masa. Shi ma da ya je ya haɗu da ɗan uwansa, wani kaji ko abin da ake faɗa, ban ji ba, me yake faɗa, sai ya gaya masa. Ko kuma mutum ya zo ya same ka, wai menene naji ana faɗa ne, kamar akwai wani abu da naji ana ta magana akan wani 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 wani, wai me yayi ne, ina so in ji da Allah, gaya mu, sai ya gaya masa. Shi ma sai ya je ya gaya muni. To wannan shine at-talaqqi bi alsinatikum, kuke bayyaniyar sa, wannan ya bama wannan, wannan ya bama wannan. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, kuna fadar abinda ba ku da ilimi akan sa, abinda ba ku sani ba, ba ku da wani sani akan sa, kuna fadar sa da bakunanku, ma'ana ba ku da wani ilimi akan sa, ba ku da wata hujja sahihiya, ba ku da wani dalili kankanfa a kansa, magana ce kawai kuka ji ana faɗa, kuma kuka ɗorar kuka ci gaba da faɗa. Amma da an tambaye ka menene dalili, menene hujja, babu, kai ma haka ka ji ana faɗa. Yau ba gashi nan ya gama gari ba, abin da zai gaya maka kenan. Me dalilin cewa kaza kaza? Ah, baka ji ba, gashi nan kowa ya sani. Magana ce da kowa ya sani, wannan ba hujja bace. Cewa kowa ya sani ko kowa yana faɗa, wannan ba hujja bace. Saboda haka kuna faɗar abinda ba ku da ilimi a kansa. Talaqawnahu bi alsinatikum, abinda taquluna bi afwahikum ma laysa fi qulubikum. Ma laysa fi qulubikum, ma'ana ku da kanku ba ku da wani yaqini a cikin zuciyarku cewa haka abin yake. Abin da kawai a fatan bakinku yake fita, amma a zuci ku karan kanku kun san babu wani hujja da ta kama zuciyarku. Shine dalilin fadar bi afwahikum. Aka ce bi alsinatikum, talaqawnahu bi alsinatikum, sai aka ce kuma wa taquluna bi afwahikum. Aka fadi harshe, aka fadi baki, wato abin daga harshe sai baki, amma a zuci can babu wani abu na gamsuwa a cikinta, babu abu wani na gamsuwa a cikinta. Duk mutumin da zai rika fadar abu da bakinsa amma shi kansa a zuciya san ba haka yake ba, ka san makareci ne. Ce ya kulu na bi afwahi ma laysa fi qulubihim, suna fadar abu da bakunan su wanda ba haka yake a cikin zuciyarsu ba. To abin da yake cikin zuciyarsu daban, inda za a tsare mutum ko ya aiki da hankalinsa ya tsaya yi tunani a nitse, zai gane cewa abin da ake faɗa fa ba wani hujja. Wanda da ya gaya shi ma fa haka a gaya masa, shi ma wancan gaya masa aka yi, amma ba wanda ya ga abin san da yake faruwa. Don haka ba wata hujja ce ta sa kuke faɗar abin ba, kawai abu ne wanda kawai kuke ta maimaita shi. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna tsammaninsa abu ne mai sauƙi, kuna tsammaninsa sassauƙan abu ne, amma a gurin Allah babba ne, ba ƙarami ba ne. A nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su da abubuwa guda uku, ya zarge su da abubuwa guda uku. Abu na farko talaqqi hadha al-ifk bil alsina, wannan ƙarya ne da suka baye ne ta da harshensu. Wannan ya ji ya gaya ma wancan, ko wanda ya je ya tambaya a gaya masa, haka haka suka ta yaɗa shi, abu na farko kenan. Abu na biyu yadda suka je suka riga tereren maganar, bayan an gaya maka ba za ka shiru ba, kai ma za ka gaya ma wani, bayan an gaya maka za ka gaya ma wani. Kuma abin nan da kake gaya masa ba ka da wata hujja ta ilimi a kansa. Taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm, ba ka da wata hujja ta ilimi ingantacciya a kansa. Abu na uku tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna tsammanin abin kankani ne, ba ku daukar shi cewa wani abu ne babba, abu ne kawai wanda labari ne ka ji kai ma ka ba wani. Saboda haka kai ba kai ka kiro shi ba, ba kai ka kitsa shi ba, don haka ba kai ba ruwanka, kana ji abin ba zai shafe ka ba. In ma ƙarya ce to wasu ne suka yi ƙaryar, kai ai kawai isar da saƙon ka riƙa yi, ya abin da bai tabbata ba kuma ka zama sanadiyar yaɗa shi, to kana da kamasho babba na laifin wannan abu. Wannan shi ne haɗarin ɗaukar labarin da ba a tabbata ba ka riƙa yaɗawa, kowane irin labari ne kuwa, kuma musamman idan ya shafi wani mutum mai martaba mai daraja da aka san shi da mutunci a cikin al'umma. Kawai ka shirya wani labari ko wani ya shirya wani labari, kai kuma ka zamto cikin masu yaɗa shi, za ka ɗauka wani abu ne mai sauƙi a gurin Allah. Babban al'amari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ƙyale ka a kansa. A nan Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah yake cewa a nan Allah yana faɗar dalilin da yake zai yi azaba mai girma. Lamassakum fima afattum fihi azabun azim, me yasa za a yi muku wannan azaba mai girma? Su ne waɗannan abubuwa biyu, talaqqi al-batil bil alsina wal qawl bil afwah. Yanzu za ka riƙa karɓar ƙarya, ka riƙa bayyaninta da harshenka, sannan kuma ka riƙa faɗarta, ka karɓi ƙarya sannan ka riƙa faɗar ƙaryar. wadana abubuwa guda biyu dukkan an haramta su alqawlu bil batil wal qawlu bila ilm wadana abubuwa guda biyu a dalilin su ne Allah ya ce lamassakum fi ma afattum fi azabun azim alqawlu bil batil ka rika fadar maganar ƙarya da bata tabbata ba sannan alqawlu bila ilm ka rika magana ba da ilimi ba waɗannan abubuwa suna jawo azabar Allah subhanahu wa ta'ala azaba kuma mai girma wannan babu shakka tarbiyya ce daga cikin tarbiyyoyin da waɗannan ayoyi suka ba ma wannan al'umma cikin irin alherin da wannan hadisa da wannan waƙiya ta samar wa al'umma samun irin wannan tarbiyyar cewa a hirɗinka ka ji maganar da ba ka da tabbas a kanta ba dalili kawai jinta kai ka ɗauka kana yaɗa ta ka ɗauka kana yaɗa ta a da can yaɗawar za ta zama tana da wani ɗan ƙuntataccen mahalli iya mutumin da ka haɗu da shi za ka gayawa ko ya haɗu da kai shi za ka gayawa amma a yanzu abin ya ƙara faɗaɗa kana ɗaki za ka zauna ka rubuta maganar ka saki a social media shikenan ta gama duniya ba iya yan uwanka yan Najeriya ma har wasu kasashen duniya ma duk za su ga maganar a ganta a Niger a ganta a Ghana a ganta a Saudiya a ganta a China a ganta a India cikin dan kankanin lokaci kuma kai kuma kana sha'awar cewa ai maganar ka tana ta yawo baka san cewa jawo wa kanka bala'in Allah kake ba labastakum fima afattum fi azabun azim wannan azaba mai girma kake jawo wa kanka a guji yaɗa ƙarya a guji yaɗa maganar da bata tabbata ba a guji yaɗa maganar da ta shafi mutuncin wani haka kawai don ganin cewa wai ka ji wani yana faɗa ka ɗauko ka yi shiyarin ko ka yi tagin ɗin wani ko ka yi waye kai ko ka yi waye wannan duk bala'i kake jawo kanka kanka ce ai ba kai ne mai maganar ba wani can ya zazzagi wani kai ka zo ka yi shiyarin ɗinsa a shafinka saboda wai kai ka isar da wannan maganar kai ne ba kai ka faɗa ba amma ga ta nan Allah ba zai kyale ka ba waɗannan da Allah yake magana da su a nan kamar yadda kuka ji mun faɗa ba su ne suka ƙirƙiro maganar ba mun ce waɗanda suka ƙirƙiro maganar ba da su Allah yake magana ba saboda Allah da ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu su ko waɗancan ba su ba rahmar Allah ba su zuwa halalar Allah zaka daga jin walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ka san da mu'mina yake saboda ka kakkace ba kai kaza ka kirkire ta ba a su ma can ba su suka kirkire ta ba kuma Allah ya ce suna faɗar maganar ne da bakin su amma bata je zuciyar su ba amma duk da haka Allah yake jan kunnan su yake musu wannan gargadin maganar bata je zuciyar su ba kakkace ai ni ma ban yarda ba to da baka yarda ba sai ka yada da baka yarda ba sai ka yada shi yasa aikin jarida na zamani yake da hadarin gaske mutane suna ganin kamar wani labari ne ka je ka ɗauko labarin da bai tabbata ba kawai saboda ana faɗa kai ma ka zo ka buga ka faɗa ce ka ce mai ka ce kai ɗan jarida ne duk wannan ba zai kutar da kai gurin Allah ba Allah sai ya tambaye ka me yasa ka yaɗa abin da ka san zai cutar da ɗan uwanka ai ba ni na ƙirƙiro ba kai ka ƙirƙiro ma kai ka yaɗa ko kana da cikin waɗanda suka yaɗa musulunci ba wannan tarbiyyar ba wa 'ya'yansa ba da ko waɗanda suke da wannan tarbiyyar ta yahudanci to ba musulunci ne ba su ba haka dole ne in kana so ka kubuta daga laifi shine ka bi diddigin labari kafin ka tabbatar da shi kuma sannan shi sharri ko ya tabbata ma ai ba san ya da shi ake ba ko ya tabbata me yasa aka sa hukuncin kazafi da muka yi ta magana a kansa kazafi mutum ne ya ga abin ba wai lalle dole ya kasance makaryaci ba dan an ce mutum yayi kasafi ba wai dole ƙarya yayi ba ya ga abin amma babu shaidun da ake so a samu tare da shi idan ya zo ya faɗa aka ce ai masa bulala 80 ba ho ƙarya yayi ba amma Allah ya ce ulaika indallahi humul kadhibun Allah ya ce to ni a gona makaryatan ne saboda ba haka na tsara musu ba ba haka na ce ai ba saboda haka a guji shiga haƙƙin juna da sunan yaɗa labari da sunan bada labari, da sunan wani aikin jarida. Allah baya san wannan. To wannan idan ya zanto a junanmu, to bare kuma abu ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bare kuma abu ya shafi Allah da kansa. Ka dauki maganar da bata tabbata ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka rika yadawa ba tare da ka tabbatar da cewa Annabi ya faɗa ba. Wani ne zai zo ya shirye wata ƙaryar sa, ya zauna a cikin daki ya dauko wayar sai rubuta ƙarya, ya zana wasu wuriddai, wasu salatai, ko wasu addu'o'i, ko wasu salloli, ce in kai abu kaza sau kaza, in kai kaza ka kaza zaka samu kaza, arzikinka zai kare yawa, Allah zai kare ka daga asara, zaka samu cikakkiyar lafiya, zaka yi tsawon rai, zaka yi waye, duk irin abin da mutane suke so. Sai ya saki kuma ya ce in kana kaunar Allah da manzansa kai ma ka yada. Shi ya zauna ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya, kai kuma yanzu yana maka maganar ƙaunar Allah da manzansa. Shi yanzu ƙaunar Allah da manzansa ce ta yi masa ƙarya? To kuma sai ka ga cewa wasu suna ta yaɗa irin wannan abin takaicin ma, har wasu za ka ga masu wa'azi ne da malinta suke fuskantar jama'a, amma komai ya zo bakinsu na manzo Allah, an ce manzo Allah ya ce faɗa suke, musamman abin da ya shafi falala da wani wuridi da wani zikiri da wani kaza da wani kaza. In ka tambaye shi a ina aka ruwaito, kuma har meye maganar malamai akan ruwayar bai sani ba, amma saboda kawai mutane su ji daɗi a ɗan yanki kilif ɗinsa a dinga yaɗa shi kullum, ana ganin hotonsa, mata suna ta raba wa junansu, shikenan shi daɗi yake ji. Hadarin gaske ne wannan qawlun ne ala Allah bila ilm wa anta qulu ala Allah ma la ta'lamu ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. Kada ku kuskura abinda baka da ilimi a kansa, ka rika yada shi, kuma ba uzuri bane kace wai ka karanta, ai ba duk abinda aka rubuta bane yake gaskiya. Abu da yawa an rubuta shi amma ba gaskiya bane, wani lokaci ma aka rubuta dan ai bayanin cewa ba gaskiyan bane, dan menene kawai zaka dauka kana yadawa, kana ba mutane wasu azkar na ƙarya, da wasu salatai, da wasu tasbihai, kana cewa in sun yi ga abinda za su samu, kana waye alkawari kuka yi da Allah, attakhadtum inda Allah ahdan, alkawari kuka yi da Allah cewa in an yi kaza za a ba mutum kaza. Ai ita falala ba a ijtihadi a cikinta, kace idan mutum ya yi kaza ga haladar da za a ba shi, ko ga abin da zai samu na lada, ba a ijtihadi, sai idan nassi ya zo ya nuna haka. To duk wannan yana daga cikin abin da mutane suke yi, wanda kuma yana da hatsari kwarai da gaske. Wani kuma zai zo yana faɗar abin da ya san cewa ba abin da yake zuciyar shi daban, abin da kuma yake faɗa wa mutane daban, shi ma wannan hatsari ne. Ya ce taquluna bi afwahikum ma laysa fi qulubikum ma laysa lakum bihi ilm, kuna faɗar abin da ba ku da ilimi, iya kawai fatar baki ce amma bai kai zuci ba, shi ba wannan yana da hadari. Ko ka zo ka riƙe wa mutane alkawarin ƙarya, ka san ba za ka iya ba, amma ka riƙe ɗaukar alkawarin da ka san ba za ka iya cikawa ba, musamman ma 'yan siyasa mu sun fi kamuwa da wannan mummunar cutar, tsaya saboda suna campaign su riƙe yin alkawarin da suka san cewa ba cika shi za su iya yi ba. Wataƙila kafin su zo ba, wasu sun zo sun yi irin wannan alkawarin ba su cika ba. Inda gaske ne, bari a zaɓe ka in ya so ka je ka yi abin da mutane ba su yi tsammani ba, amma ba ka zo ka yi musu alkawarin ƙarya a zuciyarka, kana faɗa musu amma ka san ƙarya kake. Kuma wani ba har ka je yana rantsewa da Allah, baya jin kunyar Allah, baya jin kunyar al'umma. saboda kawai a yi sha'awar maganarsa, a ji daɗin abin da yake faɗa a zaɓe shi. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam, maganarsa tana baka sha'awa a rayuwar duniya, yana shaidar da Allah kan abin da yake zuciyarsa, wato yana rantsuwa da Allah kan cewa shi haka zai yi, shi abin da yake riga yayi. To wannan yana daga cikin abin da Allah yake fushi da shi. Ka zo kana yi wa mutane ƙarya, ka san ba cikawa za ka yi ba. Kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la tafalu, fushin Allah ya girmama mutum ya riƙa faɗar abin da ba aikata zai yi ba. Annabi yana cewa ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alamar munafiki uku ce, idan yayi magana ya ƙarya, idan ya alkawari ya saba, idan an amince masa ya ci amana. Allah ce wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim, kuna tsammanin sa abu ne mai sauki amma abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wataala, domin zunubi ne babba, yana daga cikin kaba'irul dhunub, yana cikin manyan zunubai. Ka jefi wanda bai ji ba bai gani ba da ƙaryar da bai san da ita ba, abinda bai san da shi ba, abinda bai aikata ba, ka jefe shi da shi, wannan babban abu ne. Allah ya ce innal ladhina yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim. Wanda duk suke yi wa mu'minai suke jefa mata katangagu wanda basu ji ba basu gani ba basu san abinda yake faruwa ba, al-ghafilat basu ma san me yake faruwa ba, al-mu'minat wadanda suke mu'minai, Allah ce duk wanda yake jifan su da mummunar wato da zina, Allah ce lu'inu fi dunya wal akhira, wadannan Allah an ce su a duniya, Allah an ce su a lahira. Kuma Allah ce walahum azabun azim, suna da azaba mai girma. Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi daga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ishtanibu sab'a al-mubiqat, ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa. To dandanan suke kai mutum ga halaka. Kila ya rasulullahi wa ma hunna, aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadanne abubuwa ne guda bakwai da suke halakar da mutane. Annabi yace na farkon su ashirku billah, shirka da Allah subhanahu wataala, hada Allah da wani, daukar haƙƙin Allah ka ba ma wani, daukar wata sifa ta Ubangiji ka ba ma wani, dauki wani aiki na Ubangiji ka danganta shi ga wani. Sannan wa sihir, da sihiri. Sannan wa qatlun nafsin lati harrama Allahu illa bil haqq, da kashe rai da Allah ya haramta ba tare da haƙƙi ba. Sannan wa aklu malil yatimi, da cin dukiyar maraya. Wa aklu riba, da cin kudin riba, kudin ruwa. Sannan wata walli yau mai zafi, da kuma gudu ranar da ake a lokacin da ake yaƙi, a lokacin da ake fagen yaƙi mutum ya juya ya gudu. Sannan annabi ya ce wa qadful mu'minatil ghafilatil muhsanatil ghafilatil mu'minat, da yi wa mata katangagu kamammu wanda basu ji ba basu gani ba, kuma mu'minai da yi musu ƙazafi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wannan daga cikin ayyukan ƙazafi. Saboda haka tsammanin ka cewa abu ne mai sauki amma a gurin Allah babban abu ne, yana da cikin manya-manyan laifi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Huraira, yana cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam, bawa zai iya zuwa ya furta wata kalma wadda take kunshe da fushin Allah da bai dauke ta komai ba, amma ita ce za ta jefa shi cikin ramin jahannama. Saboda haka wani lokaci kana zaton abin da kake faɗa ba komai ba ne, amma a gurin Allah babban abu ne. Sai ranar gobe kiyama, sanda za ka gan shi ka yi mamaki, yanzu wannan abin yana daga cikin laifuffukanka, ce eh yana daga cikin laifuffukanka. Fa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, abin da ba su kasance suna tsammani daga Allah ba ya bayyana gare su. Yana daga cikin ayar da salaf suke tsoranta sosai da sosai, fa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, suna gashi ayyuka masu kyau, suna sallah, suna ibada, suna karatu, suna karantarwa, duk wani abu na alkhairi suna kokarin kwatanta, amma tsoro suke ji kada a jera na gobe kiyama, abinda basu kasance suna zato daga Allah ba su ga ya bayyana gare su. Lokacin da Ibn al-Munkadir yazo zai rasu, aka ga hankalinsa a tashe, aka je aka ce a gaya wa wannan Abu Hazim Salamatu ibn Dinar, a gaya masa yazo ga abin da halin da ɗan uwansa yake ciki, ga mutuwa, ga shi kuma yana cikin wani fargaba. Da ya zo ya same shi cewa me yasa kake cike kake cikin irin wannan yanayi kai kyakkyawan fata mana sai yace da shi baka ji abinda Allah yace ba fa zalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu ce fa akhafu an yabdu li ma lam akun ahtasib abinda nake tsoro ya bayyana gare ni daga Allah abinda ba shi nake tsammani ba haka Sulaiman at-Taymi ana yabansa ana fada alherinsa ana anta wa man misluka akwai mutum irin ka wajen tsoron Allah da ibada da ilimi da waye da waye da waye sai ci kude da wannan maganar la adri ma yabdu li min Allah ban san menene zai bayyana gare ni daga Allah ba ba ku ji fadar Allah ba wa badalahu min Allah ma lam yakunu yahtasibu saboda wani abin da kake yi kana tsammanin shi ba komai bane ai wasa ne to sai da ƙarshe ranar gobe kiyama ka ganshi gingirme mai a gabanka abinda baka taba tsammani ba Allah ka kiyashe mu lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.